Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A binnin yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kwanni. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana, 10 da safe a nan Washington DC. Yau tara ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Akalla mutane 6 ne dauke da makamai na ƴan awarin kasar Kamaru aka kashe. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadrai da harin da aka kai wato aikin wanzar da zaman lafiya da ke aiki a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Wani jirgin saman Isra'ila ya kai hari a zirin Gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yi daga Gaza wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau Asabar din nan.
To babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na can tana gudanar da babban taron ta Abuja inda wakilai za su zabi sabbin shugabanni. To sai dai rotannin farko na cewa an fara kai ruwa rana.
Ban san meye Governor Wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan party, yana nema ya kashe ma party gaba ɗaya, because ni yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a Fatako suka ce ya koma kasar Yarba, don me shi kadai zai fito yake kuma bai yarda ba.
Muna dauke da karin bayani. Sannan a Jamhuriyar Nijar hukumar da ke yaki da cin hanci a kasar ta yi wannan korafin
da inda ba a samu shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita. To yau ya zama gama gari ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa.
Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba, amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya.
Masuware assalamu alaikum. Akalla mutane 6 ne dauke da makamai na ƴan awarin kasar Kamaru su da ƴan sanda da dan sanda guda ɗaya a kashe, yayin da wasu ƴan tawaye mutane masu aka yi musu rauni a garin Manfe, ɗaya daga cikin bangaren da ake magana da harshen Ingilishi na kudu maso yammacin kasar Kamaru. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da aka kai wa wani shingen soja da ke garin na Manfe hari. An kai harin ne bayan da tawagar Najeriya ta musamman ta tabbatar wa kasar ta Kamaru cewa za su haɗa hannu domin yaƙi da ta'addanci a wannan wuri. Dama kasar ta Kamaru ta jima tana kokawa akan yadda ƴan awaren suke amfani da bakin iyakan Najeriya a matsayin wurin atasayensu. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru, Moke Edwin Kindzeka, ya ce ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar Isa Chiroma ya ce dubban matasa ne dauke da makamai da suka hada da bindigogi, adduna, kwari da baka su kai wa ƴan sandan da ke yankin na Mafi hari da daren ranar Alhamis din da ta gabata. Chiroma ya ce sakamakon harin ne da ƴan sanda guda ya mutu, kana 5 daga cikin maharan su ba suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni. Ya ce 5 daga cikin maharan da aka kashe sun haɗu da ajalinsu ne lokacin da jami'an tsaro suka mayar da martani na harin da aka kawo musu kusan su mutane 200 a garin na Manfa. Wannan dai shine irin sa na uku da aka kawo a garin Manfa da kuma makwabciyarta Iyo Mojuk, wanda gwamnati ta ce an kashe akalla sojoji 7 da 'yan sanda, kana wasu dama suka samu rauni. Mazauna wannan yankin suka ce akalla jami'an tsaro 16 ne aka kashe a wannan wurin tun daga lokacin waɗannan har-haren. Wannan gari na Iyo Mojuk shine irin garin su Julius Ayub Tabe, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban farko na yankin Ambazonia da suke kirarin warewa daga kasar ta Kamaru. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi suka da kakkausar lafazi game da harin da aka kai wa tawagar aikin wanzar da zaman lafiya da ke aiki a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, wanda ya musabbabi mutuwar mutane akalla 5, wato 'yan Tanzania har su 15 da sojojin kasar Kongo su 5, dukansu masu aikin wanzar da zaman lafiya ne. Kwamitin dai ya yi wata ganawar siri a ranar Juma'a da rana domin tattauna wannan batu, bayan sun yi tsit na 'yan dakikoki domin karama waɗanda suka yi hasarar rayukansu sakamakon wannan harin. Har ila yau sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana damuwarsa game da wannan harin, wanda ko bayan mutanen da suka mutu ha kuma wasu da dama da yawan su kai 50 sun samu rauni daban-daban. Su dai masu wannan aikin suna daga cikin ayarin aikin wanzar da zaman lafiya na musamman ne dake da mazauni a gabashin kasar ta Congo. An kai wannan harin ne dai to a ranar Alhamis da yamma a wurin da ke cike da hadari na yankin arewacin gundumar Kivu. Sai dai yanzu haka an kara samar da karin sojoji a wannan wurin kuma babban hafsan dake jagorantar wannan rundunar ya ce ranar yana shirin mayar da martani. Sai dai wani jami'in majalisar dinkin duniya ya shaida wannan gidan rediyon cewa ba mamaki yan tawayen Uganda ne suke kawo wannan hari domin sun jima suna gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin kuma ba wannan ne karo na farko da su kai wa sojojin majalisar dinkin duniya masu aikin wanzar da zaman lafiya hari ba a wannan wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Wani jirgin saman Isra'ila ya kai hari a zirin Gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yo daga Gaza wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau Asabar din nan. Wannan dai yana zuwa ne a sakamakon bayyana babban birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar Isra'ila da shugaba Donald Trump ya yi wanda ya ce Amurka tana shirin za ta mayar da ofishin jakadancin ta a can. Kungiyar Hamas ta ce an kashe mata mutane biyu sakamakon wannan harin. Wani sojan Isra'ila ya ce harin da aka kai an yi da niyyar auna wurare biyu ne da suka hada da wata masana'antar sarrafa makamai da kuma wani rumbun ajiye makaman hadi da wani wurin da sojoji suke da zama. Sai dai wannan bayanar da gwamnatin Amurka ta yi ya haifar da zanga-zanga a kasashen musulmai da dama a dufadin duniya. Zanga-zangan da ya yi dalilin mutuwar wani bafalestini a Gaza. Shi dai wannan dan taliki mai suna Mahmud Al-Masar dan shekaru 30 sojan Isra'ila ne ya kashe shi salin da aka yi taho mu gama a bakin iyakar Isra'ila da Gaza bayan Falastinu sun kaddamar da zanga-zanga sakamakon wannan amincewa da Amurka ta yi. Sojojin Isra'ila sun tabbatar da harbin mutane biyu a yankin Khan Yunis dake kudancin Gaza suna cewa mutanen wannan yanki sune suka tunzura wannan zanga-zangar. Kasar Koriya ta Arewa ta amince su rika tattaunawa kai a kai da majalisar dinkin duniya. Kafar yaɗa labarai na kasar ta Koriya ta Arewa ita ce ta faɗa yau Asabar cewa an cimma wannan matsayar ce biyo bayan ziyarar da wani babban jami'in majalisar dinkin duniya ya kai a kasar ta Koriya ta Arewa Jeffrey Feltman wanda shine karamin sakataren majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin demokradiya. Shine ya ziyarci kasar ta Koriya ta Arewa a cikin wannan satin inda ya gana da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin kasar da suka hada da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da mataimakinsa Park Moon-gyok. Wannan ziyarar ta Feltman ta kara ba da gudunmuwa wajen nemo bakin warware matsalar da ke tsakanin majalisar dinkin duniya da kasar. Wannan ziyarar ta Feltman ta zo ne daidai da lokacin da Amurka da kasar ta Koriya ta Arewa suka kaddamar da atisayen su mafi girma. Dama dai kasar ta Koriya ta Arewa da Amurka sun kai wa juna wuya.
Ladan Ibrahim Ayo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya tun bayan kayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta sha a zaben shekarar 2015 a yau wakilai daga jam'iyyar na gudanar da zaben shugabannin da za su ja ragamar al'amuran jam'iyyar. To sai dai yayin da ake kan gudanar da wannan taro wanda fitowar sakamakonsa ka iya kaiwa cikin dare. Rahotanni sun ce an fara samun tunnaki daga Abuja ga wakilinmu Nasiru Adamu Alkai da ƙarin bayani.
Wakilai sun yi da fifi a dandalin Eagle Square don babban taron jam'iyyar PDP inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Alamu sun nuna gwamnonin jam'iyyar musamman ma gwamna mai tasiri Nelson Wiki na Rivers na mara baya ga ɗan takarar shugabancin jam'iyyar Uche Secondus daga kudu maso kudancin Najeriya. Hakan ya sanya tuni wasu daga yankin kudu maso yamma nuna damuwa ga yadda hakan zai iya shafar sabon haɗin kan jam'iyyar.
I am an Omoluabi of Yoruba land and I will not take part in this charade. I hereby withdraw.
Ba zan shiga wannan kwama calar ba don san ba a yi wa Yarbawa adalci ba, in ji Bode George yayin da yake janye takararsa a Husace. George ya ce ya zama wajibi gwamna Nelson Wiki ya ba wa Yarbawa haƙuri saboda ya yi zargin ya ci musu zarafi. duk da haka madugun jam'iyyar Shehu Gaban ya ce za su dage don yankin kudu maso yamman ya samu jagorancin jam'iyyar.
Ban san me Gabna Wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan fati yana nema ya kashe ma fatin gaba ɗaya because ni yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a Fatako suka ce ya koma ƙasar Yarba don me shi kaɗai zai fito ya ce kuma bai yarda ba inda niyyarsa gyara fatin ne kuma fatin ta ci gaba saboda haka ya kamata delegate da mutanenmu na arewa su haɗa kansu su gano cewa wannan alheri da ci gaban fatin nan lalle-lalle muna maganar da shugabancin PDP ta sake karɓa ta shugabancin Najeriya babu inda zai fi mana sauki banda ciyaman ya koma kasashen Yarba duk wani surutu na cewa akwai haɗin kai duk maganar banza ne mutane suna manta da tarihi ne lokacin da Obasanjo ya zo ya kawo Sato yanzu ai bai kawo ba amma ya samu gurbin Najeriya kuma ya yi shugabanci da sauransu kuma su shugabannin su na Yarba gaba ɗaya su suka zauna suka yi shawara sun ce mutum ɗaya da zai iya haɗa kansu gaba ɗaya Yarba an professor Tunde Adeyemo bai da wani tarihi ko na cin amana ko cin fuska ko cin mutuncin wani
sakamakon zaben ka iya kaiwa har cikin dare. Mun sanya duk matakan tsaro da suka dace, in ji shugaban taron gwamna Ifeanyi Okowa na jihar Delta. PDP ta ware kujerar shugabancin jam'iyya ga kudu, tikitin shugaban ƙasa ga arewa. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To tun gabanin fara wannan taron a yau Asabar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar wanda ya sauya shiga zuwa jam'iyyar ta PDP ya kai wa tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja Ibrahim Badamasu Babangida ziyara a Mina. Mustapha Natsir Batsari ya aika mana da ƙarin bayani daga Mina.
To amma a ɗaya gefen shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger na hasashen ganawar manyan guda biyu na da alaka da babban taron da PDP kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin Honorable Yahaya Ability ya bayyana.
Abin da ke gabanmu shine ya za a yi a zaɓe shi a samu matsala a zaɓen garin kirki.
Wato ganawa tana da alaka da yin sulhu a tsakanin 'yan tasara ke.
Ita ne kawai ba bukatar gida ke kaka tara ita ce to abin da ya kawo shi kashi Alhaji Atiku Abubakar kenan ya zo ya gana da shi domin a zanna a gaske na za a samu sana'a. Ya koma jam'iyyar
yanzu shi Babangida wato yana nan daga zaune kamar kusan shi ke shirya abubuwan nan a can Abuja kenan.
Wato abin da ke ciki yana nan zuciyar shi na can. Menene shiri shine ya za a yi jam'iyyar ta zanna?
A halin da ake ciki dai shugaban kwamitin shirya taron na PDP a Abuja tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya musanta labarin da ake bazawa na cewa Atikun ba zai kada ƙuri'a ba a wajen zaben shugaban jam'iyyar ta PDP.
Wannan zance ne ƙarya ne. Duk wanda ya zo mana wato kafin wata ɗaya da zaɓe za a bari ya tsaya zaɓensa. Abu dai da ba za mu yi ba shi ne ba wani wanda za a ce an ba shi fifiko ba za mu ce waɗansu kar su tsaya saboda wani ba.
Atikun dai ya samu tariya ta musamman daga jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a jamhuriyar Niger kuwa yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar yaƙi da cin hanci. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Niger ta bayyana dalilan siyasa a matsayin wata hanyar da ke ƙara haifar da tarnaƙi wajen yaƙi da wannan matsala. Daga mai ga rahoton da Suleiman Mumin Barma ya aiko mana.
Le secteur public est considéré comme le secteur le plus affecté par la corruption.
Da yake bayani a game da halin da ake ciki a dangane da batun cin hanci a Niger, shugaban hukumar Halsiya mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa mai shari'a Abdulrahman Gusman ya bayyana cewa duk da nasarorin da ake samu har yanzu da sauran rana a gaba, kuma a cewarsa bincike ya yi nuni ma'aikatan gwamnati ne ke kan gaba wajen karɓar cin hanci saboda yadda aiki da dalilan siyasa ya yi katutu a ofisoshi da ma'aikatan hukuma, yayin da jam'iyyun siyasa ke matsayin na biyu sai kungiyoyin fararen hula da ke a sahu na uku a sha'anin cin hanci a wannan ƙasa. Yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar jama'a a kowace ƙasa, bisa la'akari da sabbin salon da wannan al'amari ke bijirowa da su a kowace rana, in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Salisu Ubandoma.
Da inda ba a samu shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita, to yau ya zama gama gari. Ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa, shi yasa aikin yayi yawa, aiki ne ba na halsiya ba ɗaya ba, ba na gwamnati ɗaya ba, ya zamanto aiki ne wanda kowa sai ya sanu shi, musamman ku ƴan jarida kuna da aiki sosai daga cikin wannan abin.
Ya aka yi cin hancin nan yake kamari a wannan ƙasa, akwai wani abin da ku gano?
Duniya ce ta zama duniyar haraka, ta zama duniya ta kuɗi, in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne, kuma ya zamanto wanda aka bagare ka shi kallo, shi ke sa sai ka ɗauki wasu darussa wanda ba su dace ba.
Rashin cikakken hurumin gudanar da aiki a sakamakon raunin dokar da ainihi aka kafa hukumar halsiya a ƙarƙashinta na daga cikin dalilan da suka kawo tarnaƙi wajen farautar gaggan mahandama da masu cin hanci. To amma sabuwar dokar da ke aiki a yau a wannan fanni ta kawo ƙarshen wannan damuwa.
Tun lokacin da aka yi wannan dokar, muna nan muna shirye-shiryen takardu wanda ya kamata mu yi aiki da justice, mu yi aiki da koci. Duka ina ganin kwanakin ga kuna jin labari ga zaman da gwamnati ya yi ansa hannu bisa wasu takardu, to wannan takardun za su ba mu ƙarfin gwiwa sosai.
A wani yunkurin ƙara tsaurara matakan datse hanyoyi ga masu cin hanci da karɓar rashawa, hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da cibiyar yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram Sentif sun ƙulla yarjejeniya wacce a ƙarƙashinta ɓangarorin biyu za su yi aiki tare da juna. Madam Sanadi Timadan Hamdatan ita ce shugabar cibiyar Sentif.
Kun san cikin harkar aikin namu, structure guda ba ta iya ta yi aiki ita kadai, dole sai an kama ma juna, don saboda shi ne muka sa hannu. Yanzu reglementation kinan na wanda aka fuddo cikin duniya, kasashe duka kowane dole ne ya kama cikin wannan tahiyamu.
Jamhuriyar Nijar wacce yake matsayin ta 104 wajen cin hanci a shekarar 2011 ta samu ci gaba zuwa ta 101 a 2016, abinda ke fayyace nasarorin da ake samu wajen wannan yaki. Inji shugaban wannan hukuma Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 16, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayoyin su a Sama'u matar Bashar kansala mai tukunya da rindaji da Jamila da Fatima Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Khadija Abubakar Sadiq Bilal da ke jihar Niger Nigeria, masu son jin tarihin masarautar Kwantagura. Ku bari mu kaɗa birnin Muna, inda wakilinmu a jihar Naija Mustapha Nasir Batsari ke tafa da kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan masarautar ta Kwantagura, da walin Kwantagura Alhaji Mu'az Ahmad Wali zai ci gaba da bayarwa da ɗorawa kan tasirin Umaru na Gwamutse kamar haka.
To shi Umaru na Gwamutse sarautan sarkin Sudan din ba ƙasa, sarautan ne yake yawo da shi, bai ta ƙasa a lokaci. 1859 a nan manta wanshi Ahmadu yana sarkin musulmi, ya aiko ya nada shi wazirin Sokoto ya nada shi sarkin Sudan, don dai kada ya koma, don an san take-taken shi sosai yadda ya baro ayi zai je yake su ne.
Amma da gaske ne da masarautar Kwantagura ta kai har kusa da Sulaja, wai kamar yadda muke ji Turawa ne suka zabge masarautar saboda kamar wani laifi da aka yi musu a masarautar.
Ba laifi ba ne, yaƙe-yaƙen da Ibrahim da Umaru suka yi sun yi habbin wari, kuma sun mamaye duka ƙasar wari ko ta ina zunin su.
Hadda nan mine ke
nan? Mina ma daga baya ka kirkiro ai. Sun ci Mina, sun ci mai kunkele, duk su mai kunkele su kuta duk suna nan. 1850 duk suna nan da mantama.
Ya aka aka zabgi Kwantagura ta koma can baya.
Kaga lokacin da Lugada ya zo, ka san ya zo na Zungeru, sarkin Zungeru cousin ne na Ibrahim na Gwamace, kakan shi Motibo, yadda kakan Ibrahim yake Ibrahim da Gwamace, to ƴaƴan Umaru da Gwamace ne. To sai aka bar Umaru na Gwamace Bashir a Ushishi. To lokacin da Lugada ya zo suka yi ta taimakon shi, in ana son ma'aikata su kwaso ƙauyawa a zo a taimake shi abin da, to ya ji daɗi ko wani bature ya zo yana taimakon shi. Sai da aka zo aka ce to za a yi Mina a bar Kuta, da Kuta ne masarautar inda ake komi, ya ce za a dawo Mina, to da nan ne residence zai zauna. Shikenan. So kai Ibrahim na Ushishi ka rika zuwa majalisa. Da yana zuwa majalisa ushi shine shine aka ban bashi kasan gwari ka je majalisa ka kalawo mina. So yace ai ba zai bai so haka nan aka ce kai dai ko da yace to zai wata uku ushishi wata uku a kuta. To aka yadda daga baya da yace shi yana son ya koma ushishi ne saboda idan sarkin Sudan ya fadi sarautar rauni ya fadi kada a zo ba a bashi ba haka kake zuwa da yake so aka ce to cikin ka tafi ka zo na ushishi aka mishi bandure tsakanin ushishi da mina sannan aka yi kamuku mina federation aka hada su ba sarki a lokacin ba sarki ba ai musu sarki ba to a long time ba ai musu sarki ba
to Turawa ne suke wannan tsari
Turawa suke wannan tsari in ba haka ba da an yi kaman Gwandu da Sokoto shi Ibrahim da ushishi na nan mina sarkin mina sarkin duka shi kuma Ibrahim na gwamnati yana kwantura sarkin kwantura yadda Sokoto da Gwandu suke to Ibrahim na ushishi ya ce bai so haka nan shi yana son hankalin shi yana san ba zai zama sarkin mina ba yana son ya zama sarkin Sudan ne to inda ya zo nan ba abin nan ba zai yi ba to daga nan aka ce to daga yau sarkin ushishi na iya zama sarkin Sudan amma sarkin Sudan bai iya dawowa
ba
ya ce zai zama sarkin ushishi a ban musu nasu wannan layi to haka aka zo na yanzu in ba ka ba ai kasan mu hatta kai ta an su bindin gware ai
na
su bindin gware
menene masarautar kwanta gore ta yi suna da shi kaman abun alfahari haka a masarautar kaman ku tashi haka da sauran su
a da ko a yanzu
duka da dadi a duk kafan
eh to da kashin ya ni zan sashi ga ainihin wanda ke sarkin Sudan ne a lokacin Ibrahim dai ya yi tashi a yaƙe-yaƙe ya kuma yi tashi a hada mutane iri-iri su zauna for a purpose wannan da niyya shi Ibrahim kenan
shi Ibrahim shine sarki na uku bayan shi Umar bayan shi na gwamnati wanda
ya sarki na uku shine sarki na uku to amma wanda ya kula da raye kasa lokacin Lugard ya gabatar da mulki na yanda zai mulki kasa ta hannun sarakuna saboda yayin creating native authorities a lokacin Umar shine sarki shine kuma chairman na native authority duka gundumomin na guda shida yanzu wanda su ne local government din nan guda ɗaya ne yana ƙarƙashin Umar Maiduguri to shi ya himmatu da raya hanyoyi raya sana'o'i kiwo noma makaranta mu kanmu a lokacin mun ci amfanin mai da hankalin shi da shi da SNUP Indaku ga karantar da boko ga ƴaƴan shi ne suka kirkiro middle school na Bidda 1912 to shi kan muna lokacin da NA take kuma lokacin da take hannu Maiduguri mun yi rawan gani
wajen bunƙasa kasa
wurin bunƙasa Emirate da hada kansu da inventarwa da sana'a da buwaya a cikin province din
kun zama kamar zarata
dai mun zama zarata sosai
wani sarki ne ke yin rawani da halshe ma yana yi da gaske cikin sarakunan
waina da waibuwa a Ibrahim ne in ya yi hushi sai ya ɗaukuwa da shinshiyar akwai abin nan irin waɗannan gaban guda uku ne a wurin shi dai da aka kama shi aka kai shi Lokoja
turawa
suka kama shi sai a je a cin mashi waje zauni yana sallah ya yi sallah
alhali kuma a tsare da
a kulle shi ma a daki na biyu sai kuma ka buɗe daki sai ka kafan shi yana can fa zauni ya miƙe kafa har ya tokar bango na uku da aka ce okay abin nan wani kaya
can kasar
wurin maskadin nan na aka kamo nan Bature ya dauko shi
maskatan ta wajen huntuwa
ne da kwandura ta fashe tura suka abin nan suka kewaye ta aka ga dai ba yadda ra'ayi dole a cikin tura da karu suka faɗa mashi ba mu in masu yace a shi ba zai tafi suka sunkuce shi kenan suka gudu sai suka je nan maska ya san sani. To da aka je aka kama shi aka zo da shi lokaja aka sa shi cikin jirgin ruwa waza a ketara da shi rahidin da da yadda jirgin sai ya nutse aka kici suka kokare da suka ketare suka same shi a wurin tsaye
shi ya fita
ya yana shin sai yana kallon su har yanzu ne nan ya zama tsibiri na hudu shine lokacin da aka kama shi a Maskat yace ma tukura kada ka yadda a yi sarkin Sudan zan dawo kuma haka aka yi ya shekara uku waibuwan da ya yi tami but lugard ya yi sha'awa menene sirrin abin har yakan ci mashi a yi alkuta yakan ziyarce shi yana mamaki shikenan zai ce kakka bari a yi sarkin Sudan zan dawo.
To shi rawanin nan an ce kamar turawa ne suka tube mashi rawanin shi shine sai ya yi da halshen shi gaskiya ne wannan
ba ai yake da turawa ba ai gani da su ba ai no wannan ba ai da za a yi wannan hushi yake wurin yaki ko shirye cikin dambaran da zai yi wannan wai buwa ne ai in ba ya hasala ba Bature mai mashi Bature bai mashi komai ba haduwa da Bature kurum wani lokacin da suka je kai suka kama shi that's all Maskai ne suka kama shi amma duk abin da aka yi yakin ma ba da ni da shi ba ne yakin suka yi ta bindigar sa igonsu su suna sai harbin su to lokacin da ma ya zo lokacin tsare bai da wani bukata yi wannan ai tunda ba wannan abu ake.
To daga baya shi ne suka maida shi ya zama sarki ba suka kaman sun gaji da tsaron shi ne suka maida shi koko dai kaman akwai hukunci da aka yi mishi da ya gama kama zaman fursu ne koma koko mai karuwa
a sun ga dai mutumin kirki ne kuma shugaba ne shugaba wanda ake so ne jawo mutane ya ba su kyakkyawan shugabanci sai shi to za mu mai da kai amma za mu yi shi a hankali a hankali da farko za mu mai da kai sarkin Kwantagura ba sarkin shi.
To sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tarihin garin Kwantagura da watakila wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Kwatas Gombe wanda ya ce Allah ya sa a kammala taron zaben sabbin shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya a cikin kwanciyar hankali da lumana. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Hakika zargin da wasu manyan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Adamawa da ke Najeriya suka yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar inda suka ce ya koma jam'iyyar ne domin ya haddasa husuma a cikin ta tabbas duri yayi kama da mutum. Wannan sako na haɗin gwiwa ne ya kuma fito ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da mai ɗakin sa Gimbiya Asma'u Dirin Daji jihar Kebbi. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A wannan karin za a iya cewa Prime Minister India Narendra Modi zai fuskanci zaɓe mai cike da wahala tun bayan lokacin da ya kama rigar mulki a shekarar 2014. Yau ne ake masu jefa kura'a suke zaɓen shugaban ƙaramin hukuma a garin su ta Gujarat. Jami'ar ta Bharatiya za ta yi karo da babban ƙalubale mudin tana son ta ci gaba da kasancewa kan rigar mulki a kudancin jihar tasu inda Modi yake shugabanci na kusan tsawon shekaru 13 kafin ya bayyana a matakin shugaban ƙasa. Masu kula da al'amuran siyasan kasar suka ce muddin shugaban na so ya samu galaba to sai fa ya samu wanda ke da farin jini da zai iya samun nasara kaf daya a yankin nasa. A wuri daya kuma yan adawa kasar Honduras na jami'u biyu daban-daban sun buƙaci a rusa zaben shugaban kasa da aka yi. Salvador Nasralla da Octavio Pinedo da waɗannan su ne suka gabatar da takardar korafi a jiya Juma'a na buƙatar a soke zaben kasa da gudanar a ranar 26 ga watan jiya.
Masu sauraro da aka maka a ƙarshen shirin namu yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kai mu anjima da daddare za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. amma idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma video za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin Shila dan Ibrahim Ayawa da Solomon Abudi hada mana shirin baki dan sa kamar yadda kuka ji sai kuma injinin mu Nelson Lopez Muhammad Lalo ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu